على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai tarin yawa godiyan da ba za mu iya kididdige ta ba na iko da Allah ubangiji ya bamu ya zabe mu cikin waɗanda za su azumci wannan wata mai alfarma yau muka dauki azumi a rana ta farko Allah ubangiji ka nuna mana karshen wannan wata cikin lafiya. Allah muna maka godiya da wannan ni'ima da kai mana. Allah subhanahu wa ta'ala ka sa ibadu da zamu yi karbabbu ne. Wannan shekara ta 1447 wanda miladi kuma 2026 watan Ramadan a wannan shekara ya fado a cikin watan February yau 18 ga February 2026 Allah ubangiji ka amsa mana shekarar can baya da ta gabata mun yi tafsirin juz'u amma muka yi suratu amma ya tasa'alun muka yi wan nazi'at muka yi abasa har muka je suratu nas shekarar da ta gabata 1446 2005 kenan ita kuma muka dauka daga tabara muka kai har karshen suratul insan shine izu biyu ita ma wannan shekara kamar yadda muka yi alƙawari muka ce idan Allah ya kawo mu kuma mun gode da Allah ya kawo mu Allah ubangiji kuma ya maimaita mana na badin badada ita kuma za mu tashi daga suran qadisami suratul mujadila har zuwa karshen suratul tahrim ko za mu yi tahrim har mu dire zuwa tabara kenan zuwa suratul mulk shine izu biyu wannan shine target din mu insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fatan kuma mu kammala wa'annan izu biyu din a cikin kwana 20 din farko insha Allah ta'ala sai zamanin sauran kwanaki na karshe na Ramadan kwanaki ne da zamu yi tattaunawa da abubuwa da suka shafi shirye-shiryen sallah ibadu na bayan sallah ibadu na cikin watan Shawwal da kuma yadda za ka yi tattalin shekararka yadda ka wuri batu Ramadan da kuma sauran malamai da suke zuwa mana a ziyara wannan masallaci a goman karshe ne zamu babbasu time Allah ya mana jagoranci Suratul Mujadala Sura Al-Mujadala ita ce kadi sami Allah masu Qur'ani fatan an bude Suratul Mujadala shine kadi sami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir wannan suran kamar da na faɗa sunanta suratul mujadila ko mujadala haka ake kira ko kace suratul mujadila ko mujadala idan kace mujadila yana nufin wata mata da tazo tana muhawara da Annabi sallallahu alaihi wasallam tana jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sanadiyanta aka saukar da wannan aya ta gabar mu kar sami Allahu qawla allati ko kuma aka saukar da sura din bayan an saukar da ita dan ita sannan kuma muka samu hukunce-hukunce da yawa akan sanadiyan wannan mata zamu zo mu ji me sunan wannan matar ya sunanta ya sunan mijinta me ya faru za mu zo mu tattauna insha Allah nan kusa da izinin Allah za mu faɗi sunanta to in ka ce mujadila kana nufin wannan matar in ka ce mujadala kana nufin asalin jayayya ne shine mujadala المجادلة المحاورة تو wannan shine abin da aka kira sunan sura din wannan surar kuma sura ce yar madina wannan da ittifakin malaman tafsiri madina aka saukar da suran babu jayayya saboda baiwar Allah da aka saukar da sura dan ita yar madina ce ana ce mata khawla khawlatu bintu thalaba khawla bintu thalaba zamu zo mu samu a gaba da haka da yawa daga cikin malaman tafsiri wasu ma suka ce ijma'i ne cewa wannan sura sura ce yar madina me suran take karantar da mu suratul mujadala me take karantar da mu tana karantar da mu manyan abubuwa guda uku a gargashin abubuwan nan guda uku kuma akwai wasu abubuwa a gargashin su manyan abubuwa guda uku abu na farko tana karantar da mu hukuncin zihari al-dihar shine miji ya ce wa matarsa ke kamar uwata ce mutum ya ga matarsa haka ko ya ce bayan ki bayan uwarsa ce ya faɗi haka ya sifanta matarsa da mamarsa ma'ana dai ya ce da mamarsa da matarsa duk ɗaya ne kaga idan mutum idan aka ce da mamarka da matarka duk ɗaya ne to sai ka dawo hukunce hukuncen uwa ya halatta mutum ya auri uwarsa ya halatta ya kusanci uwarsa ya halatta kaza to kenan yanzu tunda haka ne yanzu ta zama haramun a gare shi kamar ta saku to zamu tan da hukuncin nan wannan ya faru ne akan matan nan mijinta ya mata haka wannan haka mijinta ya mata wannan na farko kenan na biyu surar tana tona asirin munafukai tana nuna su batattu ne sannan tana nuna zantuttukan su na yaudara ƙarya ce sannan Allah kuma yana faɗan munanan ayyukan munafukai cikin sura din duk zamu gani abu na uku wannan suran za ta ambato mana wasu daga cikin laduba na mu'minai laduba kyawawa na mu'minai to suran wannan na faɗi abin da suke a dunkule idan kuma za mu buɗe ɗaya na abubuwan da suran ta faɗa wanda wata aya ma za ka iya samun abu hudu biyar a ciki to shi kuma ta kunshi abubuwa da yawa wanda bari mu faɗi kaɗan daga cikin abin da za mu gani a cikin karatun suran nan za mu ga labarin matan nan da ta zo tana muhawara da annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amarin mijinta saboda tsantsan son mijinta da ƙaunar mijinta da son aurenta ya wanzu ba ta son aurenta ya mutu da haka mijinta da ya faɗi wannan maganan ya kwatanta da mahaifiyarsa kuma wannan abun aikin jahiliya ne aiki ne na jahiliya kuma su yanzu musulunci suke shin yadda ake yi a jahiliyan nan yanzu ma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a musulunci ma an mana irinsa shin na rabu da mijina to hankalin ta ya tashi shi yasa har ta zo tana jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam tana maimaita masa abin da ya faru ita fa ba ta so ta rabu da mijin nan menene hukuncinta a alqur'ani kun ga mata na gari kenan wanda kwata-kwata ba ta son problem a aurenta ba ta so ta ji aurenta yana da matsala tana so ta ji ta kyamda mijinta ko da mijinta ya kyamace ta ai a jahiliyar mijin ba zai faɗi kalmar nan ba sai in akwai wani abu da ya gani tattare da matarsa na kyama to ita ya gaya mata wannan abun to da ya faɗa ta ga ita kuma in dai a shari'a akwai mafita to ko Allah ba za ta rubu da mijinta ba to za mu tattauna kanta sannan a suran za a gaya mana waɗanda suke wuce gona da iri akan dokokin Allah inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ba sa bin Allah ba sa bin manzon Allah sannan za a nuna mana girman ilimin Allah za mu ga girman ilimin Allah sannan wannan suran za ta nuna mana ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam da munafukai suke yi na hanyar cutar da annabi da kuma yadda aka karantar da sahabbai mu'minai aka koya musu laduban ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan za a gaya mana wasu daga cikin laduban majalisi laduban gurin zama yanzu nan gurin zaman tafsiri ne majalisi ne tafsiri to za a gaya mana laduban zama alhamdulillah kaga majalisin mu na wannan tafsiri zaka samu kamar tsuntsu kamar za a kama tsuntsu ne saboda nitsuwa da yake gurin haka ake bukata sannan za a yi wa annabi tambaya ya ake yi in za a masa magana ya ake yi duk zamu gani a cikin karatu suran ta gaya mana wasu daga cikin sifofin munafukai zamu ga sifofi na munafukai a cikin sura din dai da kawai daga kaga mutum yana da wannan sifan kawai munafiki ne sannan za a nuna mana yadda munafukai suke goya wa yahuda baya dan a ruguza musulunci zamu ga kuma yadda munafukai suke rantsuwa akan ƙarya wannan sifan su ne sannan munafiki cikin sifofinsa akwai manta Allah su manta zikirin Allah ba sa ambaton Allah wala yazkurunallaha illa qalila sannan za a gaya mana makomar munafukai ta ƙarshe ƙarshen sura kuma sai ta cika da bayanin yabo ga muminai ƙarshen suran yabo ne ga muminai mai yawa da kuma sifofin muminai masu girma da kuma makoma mai kyau da Allah zai yi wa muminai Allah ka sa mu na cikin su Allah subhanahu wataala ya bude mana yawa ayoyinta kuma ayoyi 22 ne suran tana da ayoyi 22 chip chip insha Allah tabaraka wataala mushafi na mutanen Madina shine yasa 22 amma lissafin mutanen Makka 21 ne ayoyin saboda ka ayoyin da 22 ne in ku duba Qur'anin da ke hadin mu Allah ran ma nawa ya nuna maka 22 ba da saboda mushafi ne na lissafin mutanen Madina so ayoyin ta 22 Allah ran ma wai wannan surar kam wacce ce a karanta mana ita na'am bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
وانا إتتي آية فرقه a cikin sura din aya ta farko a cikin sura din dan sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hakika ubangiji sami'a yaji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha zancan wannan matar dai da tazo tana tajayayya da kai game da mijinta saboda tana son sa saboda yayi wata kalma da kalman yake nuna auren su kamar ya rabu kuma rabuwan aure ne a jahiliya ita kuma tana son mijinta tana son zaman aurenta tana da wayo tana da dabara ba wacce take so ta kashe aure ta koma layi ta je ta shiga group din zawarawa marasa mutunci bane a ita so take ta yi zaman aurenta cikin mutunci irin wannan matar da koda miji yana so ya rabu da ita ita kuma bata so a rabu da ita ta yi iya kokarin hanyoyin da ba za a rabu da ita ba ubangiji ya kaddara aka rabu da ita wallahi ba za ta shiga mawuyacin hali ba Allah zai bata mafita saboda bata so ta kashe aurenta ba ta bi Allah ta nufi Allah idan kuma Allah ya daidaita ta tsakaninta da mijinta wallahi kuma za ta zama babbar mata ku duba cikin girmanta ba ku duba cikin girman da Allah ya bata kat sami Allah ubangiji ne fa yake shaidawa yake cewa hakika ubangiji yaji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha zancan matan nan da take jayayya da kai fi zawjiha game da mijinta ta fada ka fada wa tashtaki ila Allah kuma abin da yasa take haka ta kawo karan ta kawo kukanta ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala so ta shiga wata matsala da zai iya kashe mata aure tana tunanin ƴaƴanta yanzu in auren nan ya mutu ya ƴaƴanta makomarsu tana tunanin ita in ta je zaman zawarci wani hali za ta shiga tana tunanin yanzu wannan mijin da ta san dabi'un sa in ta kashi auren wani miji za ta saki aura me wani irin hali za ta aura tashtaki ila Allah ta kai damuwanta zuwa ga wajen Allah yanzu ku ga baiwar Allah ta gani yanzu da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah bari in tambaye ku muqaddara wannan matar ba manzon Allah a zamani don Allah in wannan abun ya same ta me kike tunanin za ta aikata don Allah wasu daga cikin su su gaya mana eh me za ta yi ba za ta tayi sallan dare ba ba za ta ce bari ta yi azumi ba haka ne ko ba haka bane tunda yanzu ga manzon Allah shine wakilin ubangiji shi Allah ya aiko ta tashi ta tafi wajenta ta ce akai karan akai kokinta zuwa ga Allah to inda ba manzon Allah sallah za ta yi addu'a za ta yi duk abin da ta san hanyar Allah ne za ta yi sadaka za ta dauki kudi ta bada sadaka ta ce Allah ka kula min da aurena kar ka bar shi ya lalace tashtaki ila Allah ba ta da kowa sai Allah ina mijin nata amma a yanzu haka ake an samu rigimar matsalan aure ana samu matsalan aure za ta dau waya ta buga wa kawacan ta buga wacan ta buga wacan farko ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tashtaki ila Allah Allah ce wallahu yasma'u tahawurakuma ubangiji yana jin musangan zance da kai annabi sallallahu alaihi wasallam kake da wannan matar muhawararku Allah yana ji inna Allah sami'un domin dama Allah mai ji ne basirin kuma da kai da ita ya manzo Allah duk yana kallon ku Allah yana ganin ku kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hakika ubangiji ya ji zancen wannan matar to hawurika wa turaji'uka wacce take ta kai kawo zuwa wajenka take ta maimaita maka zance tana jayayya da kai ya Muhammad fi sha'ani zawjiha akan sha'anin mijinta alladhi zahara minha wanda ya mata zihari yace anti alayya ka zahari ummi ke in kin ga na kusance ki kamar na kusance uwa ta ce haka ya fada in ya kusance ta kamar ya kusance uwarsa ne ita kamar uwarsa ce fatujadiluka sai ta zo tana tambayimaita maka zance ya manzon Allah ta fada tana maimaita maka mai mijinta ya fada khaufan min wuqi tala'i alaiha tana tsoron karfa a ce shika ya shiga shin tunda wannan abun a jahiliya in miji yana so ya rabu da mace sai ya fada wannan kalmar shin a musulunci ma rabuwa ne shin yanzu ni bawan Allah nan yanzu zan zama bani da miji yanzu yana nufin in bar ƴaƴana in tashi in tafi shikenan an samu matsala wa khashyatan min firaqi zawjiha bidhalika adh-dihar tana tsoron karfa a ce za ta rabu da mijinta sanayyen wannan abu tashtaki ila Allah ay tashtaki tilkal mujadila ila Allah wannan matar me muhawara da annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai kukanta zuwa ga Allah shi kadai ne Allah shine mai yaye bala'i Allah shine mai sa farin ciki wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu yasma'u takhatubakuma wa muraja'atakum al-kalamu fi ma bainakuma Allah kuma yana jin musanyan zance da kake da ita ka ta fada ka fada ta fada ka fada tana ta maimaita maka ya manzo Allah kana mata tambaya Allah yana ji ku rike gurin nan Allah yana jin zancenta ku rike wannan zancen inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne cikakken ji mai gani cikakken gani wanda jinsa ya gama komai ganinsa ya gama komai to har yanzu mun ji asalin fassarar ayar wannan matar sunanta Khawlatu bintu Tha'laba Khawla bintu Tha'laba wasu kuma suna ce mata Khawla bintu Malik ibn Tha'laba al-Ansariya ce yar Madina ce shi yasa muka ce suran gaba ɗaya yar Madina ce Khawla bintu Tha'laba al-Ansariya Khawlatu Hausawa muna saka irin wannan sunan aiko Khawla Khawla me kha ba Khawla ba Khawla kuma kai barnai Khawla bintu Tha'laba al-Ansariya Allah ya kara mata yadda mijinta sunansa mijinta wanda yayi mata zihari din sunansa Ausu ibn Samit al-Ansari duka yan Madina ne Ausu Ausu ibn Samit al-Ansari kissan ta mas'ala ne na zihari kissa mas'ala ne na zihari mun fadi abin da ake nuna da zihari shine mutun ya sifanta ya ce matarsa kamar mahaifiyarsa ne قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير عائشة الله قال متى يدى عائشة الله قال متى يدى تكيتشيوا الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وانا حديث زي إسرابان دوسو ساقني أغبا Aisha take cewa nagode wa Allah wanda jinsa ya game dukkan wani sauti na duniya duk wani motsi na ubangiji yana ji sai Aisha take cewa laqad ja'at khawlatu hakika wannan matar khawlatu bintu Tha'laba hakika ni ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida daya lokacin da khawla ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tashku zawjaha ta kawo ƙara na mijinta damuwa tsakaninta da mijinta abun da ya faru tsakaninta da mijinta tana neman mafita na shari'a fa kana yaqfa alayya kalamuha Aisha take cewa to ni kuma na kashe kunne na dan in ji me take faɗa game da matsalan mijinta abun da har ta masa har ya mata haka domin ni in naji ni ko ba zan yadda a same shi a guri na ba in kuskure ne sannan ina so in ji wani amsa annabi ya bata wani satan amsa ya bata wanda za ta je ta ƙara gyara zama da mijinta dan ni kuma na kananin kashi akan annabi sallallahu alaihi wasallam tace ina so in ji ni bazan taso na zo gurin annabi tunda mata ce ta zo tana tattauna da annabi bazan taso na zo ba amma kuma ina so in ji abin da ya faru tace amma yakhfa alayya kalamuha sai dai kuma zancanta bana ji iya annabi ne kawai yake ji amma Allah kuma yana ji Allahu akbar wannan Aisha tana nuna mana jin Allah subhanahu wataala ni ba na ji amma Allah yana jin sautin kowa ba irin namu ba Aisha take cewa suna cikin wannan tattaunawa da annabi tana neman mafita Allah ubangiji sai saukar da wannan ayar fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan suran kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kenan yanzu in na tambaye ku me sababin saukan wannan sura sai ku ce Khawla bintu Tha'laba ta zo gidan Aisha ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo damuwarta abin da ya faru tsakaninta da mijinta tana faɗa wa annabi ni Aisha ina sauraro in ji amma na kasa jin duka maganganun amma ubangiji kuma yasma'u tahawurakuma Allah yana jin abin da suke faɗa inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne mai gani to nan gurin yanzu Allah yana ji Allah yana gani ya ji abin da ta faɗa to yanzu Allah zai gaya mata hukunci da ya hau kan mijinta da abin da ya kama su na hukunci shin auren ya rabu ko bai rabu ba faɗa da yayi Ausu ibn Samit al-Ansari da yace ke kamar mahaifiya ta ce shin hakan ne ta zama mahaifiyar tasa ta yadda auren ya lalace ba za a sake aure ba har abada ko kuma a'a ba mahaifiyarsa bane ba haka bane to in ba mahaifiyarsa bane akwai wani kafara akwai punishment da za a bashi akwai wani abu da zai yi dan ya kankare wannan laifin ko kuma babu alaramma a gaya mana aya ta gaba me tace mana na
alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور
الله سبحانه وتعالى كتشوى الذين يظاهرون منكم من نسائهم وبنجي ينزو كونغا an zo ana tambaya ne Khawla bintu Sa'laba al-Ansariya ta zo tana tambaya game da mijinta Aus ibn Samit al-Ansari amma Allah dai ta tashi bada hukuncin sai ya hada yace da ita da mu da haka zai faru duka hukunci gaba daya shine abinda malaman tafsiri suke cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi in aya ta zo tace tana magana kan Ibn Abi Shayba ne shi kadai to zamu ce a kansa ne ta sauka amma kuma hukuncin ta fa akan mu ne gaba daya duk abin da Qur'ani yake fada ko akan mutum ɗaya ne to yana nufin mutane ne kowa haka in ya samu kowa haka ne abin yake to sai Allah dai ta sai ce alladhina yanzu banda ita yake Khawla annabi ka gaya mata ga hukuncin wa'anda abin nan in ya faru da su alladhina yuzahiruna minkum lalle wa'anda suka haramta daga cikin ku min nisa'ihim suka haramta matansu ala anfusihim akawunansu bi tashbihihin bi zuhuri ummahatihim suka sifanta su da cewa kamar iyayensu ne alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim wanda suka ce matansu kamar iyayensu ne mata da suka haife su Allah ya ce ma hunna ummahatihim ƙarya suke ƙarya suke ba da gaske bane ba ma iyayensu bane wannan zancen banza ne ba yadda za a yi mace ta zama namiji ba yadda za a yi wata bata haife ka da su ta mahaifiyarka wannan ƙarya ne wannan zancen banza ne ma hunna ummahatihim ƙarya ne ba iyayensu bane kenan abun bai yi ba alladhina zahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim lalle ba iyayensu bane kamar da Allah ya faɗa cikin suratul ahzab ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه سي الله يتي اغا بفا وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم الله يكوري يتي وما جعل ازواجكم اي وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم matan nan da kuke yin zihari a kansu kusa wai kusa su gama kamar ma iyayenku mata wannan zancen banza ne ma hunna abin nan tu zahiruna min hunna ummahatihim wannan ba haka bane ba matan sun bane to Allah sai ya ce wa'anne ne iyayensu din in ummahatuhum illa allahi walandahum ai in dai iyayensu na gaskiya kake nema to su ne iyayensu da suka tsuguna suka haife su amma wannan matar ka ce ko lasifika kasa duniyan nan ka bi kana cewa uwa ce ba uwar ba ce mata ce yar wata ce uwar wata ne ba uwar ka ba ce so haka wannan bai haramta ta a gare ka ba wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura Allah yake cewa masu yin zihari ga matan su lalle suna fada a ziharin su wani mummunan zance ne ba a san shi a shari'a ba ƙarya ne wazuran ƙarya ne ba shi da asali to amma wa inna allaha la afuwun ghafur Allah mai afuwa ne mai gafara ne wannan wanda yayi wannan ba hakan bane ba ta saku ba wa inna allaha la afuwun ghafur to yanzu Allah ya kore ya ce ba haka bane shikenan kawai matarsa ta dawo matarsa a'a akwai hukunci Allah ramba muje hukunci ne na
walladhina yudahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabah thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَالَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ يَنزُلُ تُنْدَ اللَّهُ يَكُورِي آيَةَ تَغَبَا يَتِي الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ كُو لَلَّي الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ وَنَدَ دَغَ تِكِنكُو سُكَايِ زِهَارِي مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ يَكُورِي تِوَا بَا إِيَايَن سُو بَانِي كُو تُو يَنزُ مَيْ حُكُنْچِي أَكْوَاي حُكُنْچِي نَا شَرِيعَةَ غَا وَنَدَ يَا أَيْكِن نَان ya kawo babbar magana ya danganta ta ga matarsa sai Allah ya kawo hukunci yace to akwai hukunci kije ki ga mijinki walladine zahiruna min nisa'i duk waɗanda suka yi zihari ga matayensu suka ce matarsu kamar mamarsu thumma ya'uduna lima qalu sannan suka yi nadamar wannan maganan har suka dawo wajen matansu suna so su sadu da matansu to fatahriru raqaba ba za su sadu da su ba an haramta ka kusanci wannan matar sai ka yanta baiwa sakamakon wannan zancen da ka fada akwai yanta baiwa wannan baiwan min qabli an yatamassa ba za ka yanta ba za ka kusanci matar ka ba sai ka yanta baiwa wani shine malaman tafsiri suke cewa thumma yauduna yauduna din nan ai su zo su yi nufin za su sadu da matansu ai walladhina yuzahiruna min nisaihim ai walladhina yuharrimuna nisaa'um 'ala anfusihim bizihari thumma yauduna lima qalu sannan suka dawo suna so su sadu da matansu dan a ci gaba da zaman aure wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun masu malaman tafsiri ana nufin yauduna lima qalu ai shine su zo da sadu da matansu ibnu kasir Allah ya kara masa yadda yake ta iza azamu alal jima' idan suka yi azama za su kusanci matansu fala yahillu hatta yukaffir bai halatta ba ga matansu sai sun yi kaffara ai ana nufin iradatul wat'i shine idan mutbiji ya nufi yaje ya kusanci matarsa wannan shine maganar jumhurul malamai imam al-qurtubi yake cewa hadha qawlu jumhurul ulama هذا قول جمهور العلماء wannan shine zancan dukkan malamai wa huwa al-azhar imam al-qurtubi kuma ce ita ce magana mafi inganci idan mutun zaina so ya koma ya sadu da matarsa to nan ne ba zai sadu da ita ba sai yayi wannan kaffara da muka fada fatahriru raqaba ya enta baiwa min qabli an yatamassa tun kafin ya je ya sadu da matarsa sai ya enta baiwa kun ji hukunci na daya yanta mi baiwa yanzu yanta baiwa idan zaka nemi baiwa akalla mutun sai ya kashi abinda ba zai gaza miliyan 20 ba to in har akwai ma kenan ka san dai a Najeriya ba baiwa a kasashen da ake cewa akwai baiwa in zaka je ticket din jirgi nawa ne to babu ita in ma akwai da tsada Allah yace zalikum tu azuna bihi haka Allah yake muku wa'azi da wannan hukuncin ku be shi wajaba alaikum zalikal itqu wannan yantawan kafin ka kusanci matarka wajibi ne mau'izatan lakum wa'azi ne a gare ku litantahu an zihari an yi muku wannan ne hukunci mai tsanani domin ku daina wasa da hukuncin aure ku daina yin zihari a matan ku sannan kuma an yi haka ne dan kar ku sake aukawa a karo na biyu والله بما تعملون خبير الله ubangiji duk abin da kuke aikatawa zai labarta muku ba abin da yake boya Allah Allah zai labarta muku yanzu an fadi hukunci guda ɗaya da aka ce yayi ko shine yanta baiwa to idan ba zai iya ba fa idan ba zai samu baiwa ba fa na'am
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
الله سبحانه وتعالى كتب فمن لم يجد idan mutum bai samu abin da zai yanta baiwa ba to fa siyamu shahare ne mutatabi'ain yayi azumin wata biyu a jere ta tagagara kaga wancan kudin sa ne zai tabu wannan kuma jikin sa azumin wata biyu idan misali ya fara daga watan kafin sha'ban din nan yayi sha'ban sai hada da ramadan kwana 90 kenan ni yayi kuskure ya fara a jere da na ramadan ko kuma ya dauka daga sha'ban in yayi sha'ban sai ga ramadan ya fara ramadan to dole sa bayan sa kuma ya dauki 6 shawwal din nan ya hada da shi dan ya jera su ka hada biyu kada ba zai iya bauta biyu ya azumin wata biyu mutatabi'ain a jere wata biyu azumin 60 shi ma min qabli an yatamassa ya tabbata sai ya gama wata biyu nan chip chip kafin ya kusanci matar don yin wata ɗaya fa ya kusanci matar ko yayi kwana 58 saura kwana biyu sai ya kusanci matar ya ruguje kuma bai kyauta ba tunda an hana shi faman lam yastati to idan bai da lafiya ko baya iya azumi yana da ulcer ba zai iya azumin wata biyu ba yanzu kun ga abu biyu ba zai iya ba kenan ko wancan kafara na yanta baiwa sai aka ce faman lam yajid nan bai samu bane nan kuma azumi faman lam yastati in ba zai iya ba ko rashin lafiya ko wahala to nan fa it'amu 60 miskina sai ya je nemi miskinai guda 60 ya ciyar da su abinci wannan yafi sauki ko in aka samu miskini 60 kwano nawa kenan na masa na shinkafa duk kwano ɗaya zai ciyar da mutum nawa ci a ci a ƙoshi duk kwano ɗaya mu ce mutum hudu ko mutum hudu ko ba haka bane kwano ɗaya gwangwami nawa ne gwangwami 8 duk wanda ya cinye gwangwami 2 ai ka san masifa ne wannan mutumin ko ba haka bane to mu ce gwangwami 2 kwano ɗaya mutum 8 kwano 2 mutum 16 ai kwano 2 mutum 4 kwano ɗaya mutum 4 kwano 2 mutum 6 kwano 2 mutum 8 kwano 3 mutum 12 kwano 4 mutum 16 kwano 5 mutum 20 to shikenan kwano 5 20 5 sau nawa sau 3 kwano 15 kenan sai ya nemi kwano 15 sai a dafa abinci ya ji tumatiri ya ji mai irin yadda ya saba ci a gidansa a saka nama na saniya kamar ya kai yanka 3-3 a nema musu pure water mai kyau a nemi ne abinda aka san mutum zai ci ya ƙoshi a tara su rana guda duka a basu shikenan an gina mutum 60 ko kuma gwangwami bibbi nan ya kulla musu ya basu da kudin cefane da komai da ɗawainiyar dafawa ya basu a mutum 60 wannan shine kafaransa min qabli an yatamassa to Allah subhanahu wataala sai yake cewa an muku haka ne zalika wannan hukuncin li tu'minu billahi wa rasulihi hadha al mafrudu alaykum fi kaffarati zihar wannan abin da aka wajibta muku na kafarar rantsuwa kad shara'nahu lakum Allah ya shar'anta shi ne a gare ku li tu'minu billahi wa bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ku yi imani ga Allah ku yi imani da annabi muhammad abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fata'malu bi hukmillah haka zai sa ku yi hukunci da ku yi aiki da hukuncin Allah watantahu amma harrama Allah kun nisanci abin da Allah ya haramta wa tilka hududullah Allah yace wannan dokoki ne na Allah iyaka ce ta Allah a gare ku wal furudul lati baina halakum hiya hududullah wannan dokokin Allah ne fala tata'addawha wala tantakihuha wala tantahikuha kar ku wuce ta kar kuma ku keta alfarmanta ku aikata walil kafirin adabun alim lalle go inda suka kafirce Allah suka kafirce annabi manzon Allah suka kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kibin aiki da shari'ar Allah subhanahu wataala suka ki tsayawa gunda aka ce su tsaya to suna da azabun alim suna da azaba mai girma manyan manyan azabu wayannan ayoyi guda hudu sune wayanda suka yi mana maganan zihari wayannan ayoyi guda hudun sune suka yi mana maganan zihari akwai fa'idodi masu yawa karkashin wayannan ayoyi din fa'idodi da yawa fa'ida ta farko fadin Allah madaukin sarki kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah wannan fa'ida da zamu samu anan ya ƴan uwa ba mun ji fassaran ta ba kar sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah hakika ubangiji ya ji zancen matan nan wacce ta zo tana ta muhawara da annabi sallallahu alaihi wasallam wa tashtaki ila Allah ta kai damuwanta zuwa ga Allah wannan yake nuna mana duk wanda kaunarsa ta yanke a wajen bayin Allah abinda kake tsammani a wajen bayin Allah kai kokari ka bi kaga ba zai yi ba to babu abinda ya rage maka sai Allah subhanahu wataala ubangiji ya wadatar maka yanzu misali kasuwa ce Allah ne ya ce ka tashi gaje ka nema lafiya ce ubangiji ya ce ka nemi magani kai iya kokarin ka shin yin da kake yin shi ma umarnin Allah ne ka je ka ga likita an yi bada magani kaza an yi gwaji kaza an yi waje kaza ka gama abin da Allah ya umarce ka amma ba a samu mafita ba to sai kuma ka dawo ka rabu da kowa sai ka dawo addu'a tofe tofe zikiri komawa zuwa ga Allah dama zuwa da asibitin da kai ma Allah ne a zuciyarka to Allah zai kawo maka mafita mijinki ne duk abin da ya dace ku bi na a samu sulhu na tattaunawa duk kin biya gagara koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sallar dare yin azumin alhamis litinin sadaka jin tsoron Allah kike bibiyan kanki wai ke me kike aikatawa ne wanda Allah baya so ya yanayin sallolinki a gida ya yanayin zikirinki ya yanayin karatu qur'aninki koma ki kama ki nemi kamun kafa wajen Allah subhanahu wataala duk wanda ya rasa gaba ya rasa baya to ubangiji shine gabansa shine bayansa wannan fa'ida ta farko kenan a wannan suro ayoyin da makaranta hadisi yazo daga sumamata ibnu hazm fa'ida ta biyu kenan fa girman fa'ida da zamu samu a wannan wajen sumamata ibnu hazm babban sahabi yake ba mu labari yake cewa wata ran muna tafiya da sayyidina umar dan khattab muna tafiya sayyidina umar yana kan jakinsa ku duba sayyidina umar shugaban kasa fa menene babban abun hawa mafi girma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam malam yushaw raqumi jajaye in ba su ba sai dawakai in kaga mutun yana hawa jaki fakiri ne amma sayyidina umar ya yadda ya hakura da raqumin dawaye ya dawo ya hau jaki wannan sumamata ibnu hazm yana ba mu labari yana tafiya tare da sayyidina umar yana kan jaki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yazo wani sahabi yana ba mu labari yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a goye akan jaki annabi ya hau jaki kuma har yayi tu in wa har ya goya yanzu kana kan machine cikar ka shi ne kai tu ka tafi kai kadai ko daga kai goyo ka ƙara rage kima ko ta annabi har goyo yake akan jaki to wannan sayyidina umar saboda tawadi'unsa da nuna duniyar nan ba komai bace shirme ce ya fito rangaji ake cewa ko ya duba jama'ar sa amma sai hawo jaki abin sa ku duba dai ku tuna da yadda jaki yake yana mai da mutum yana tutsu da mutum fadiya ce amma suka hadu da shi akan jaki suna haduwa da Sayyidina Umar sai wata mata ai suna tafiya da Sayyidina Umar sai wata mata kawai ta ce kai ku tsaya dan Allah yanzu ko ciyaman ya taho da mota akwai matar da ta isa ta hawo hanya ta ce motar ciyaman za ta tsaya ba za ta wuce ba sai an yi magana da ciyaman kai ko kansala ne yanzu ba zai yi ba ku duba abin da su Sayyidina Umar suka yi fa suka zauna lafiya ku duba abin da suka yi suka zauna lafiya sai aka mana ko ku duba abin da suka yi suka zauna lafiya shine sun yi adalci sun bi Allah sun ba wa dukkan na ƙasa da su muhimmanci wannan matan ta zo ta tsaye da Sayyidina Umar a matsayin sa na shugaban ƙasa tace ba za ka wuce ba ina da magana tace kif ya Umaru tsaya ya kai Umaru wallahi ba ta ce masa Mr President Miss a tsaya ya Umaru fa waqafa Sayyidina Umar sai ya tsaya hadisi ne na Bukhari fa aghladhat lahu alqawla ta fada wa Sayyidina Umar maganganu masu zafi ta fada wata riwaya ta gaya mana irin maganganun da ta fada bari ku ji maganganun da ta fada masa a wata riwaya ingantacciya tace ya kai Sayyidina Umar bata ce Sayyidina ba tace ya kai Umaru kar ka manta fa sunanka Umar gayan Umar sunanka gaya Umar dan Allah yanzu a tsare shugaban kasa yanzu misali Alaramma Malik Idris shugaban kasa ne misali fa Allah ya tsare ka zama shugaban kasa Allah ya tsare ka bana fata bana ma addu'a Allah ka tsare mu da wannan abu shugabanci masifa ce Mr President kar fa ka ce na'am dan bana so ka zama wallahi na fi so Allah ya kashe ka alaran manka da bin Allah ka samu rufin asiri kamar yadda bana fata na zama shugaban kasa ko gwamna bana fata na zama ko minista ko chairman ko kansila bana fata abanni Allah ya kashe ni a mai karantar da Qur'ani in zama haka har karshen rayuwa Allah ya ba mu tsawon rai mu yi wa Qur'ani hidima Hajiya ko na zama gwamnan ne a'a bana so Alaramma bana so to yanzu misali Alaramma President Idris Abdul Mu'min Mr President ko sai ta hadu da shi ta tsare da motar sa ce kai tsaya ED tace ED sunanka fa ED to haka wallahi ce wa Sayyidina Umar tace sunanka fa Umaru ma'ana ta san Sayyidina Umar dundundunin tace sunanka Umaru saboda wannan matan ta tsufa lokacin ta manyanta ga tuma ce tace sunanka fa Umaru kuma da kai da mijina da sauranmu ni ma ina zuwa muna haduwa da kai fa a kasuwa muke yin kasuwanci tare kafara da kafara kai fa ba kowa bane irin mu ne fa tace sannan yanzu sunanka ya canja daga Umarun nan da na sani yana zuwa kasuwa kaza yana sayan kaya wannan fa Sayyidina Umar take gayawa yanzu ka zama amirul mu'minin wallahi ka ji tsoron Allah ka yi adalci wallahi ko ka bi Allah a shugabancin nan wallahi ko za ka ga walakanci a gaban Allah wallahi ka san adalcin ka shine zaman lafiyanka ta gaya wa Sayyidina Umar maganganu bagake amma a sunan nasiha masu zafi kuma a gaban intorachinasa a gaban fadawansa a gaban sojojinsa suka tashi za su yi mata ca tana mana ce kai ku bi a hankali kun san wace mata ce in ba ku gane ta ba ni na gane ta Sayyidina Umar yake cewa wani mutum yake cewa tunda nake a mulki ban taba ganin ranar cin mutunci irin wannan ranar ba yanzu ga kenan ko ana zuga Sayyidina Amirul Mu'minin ya dau mataki a kanta fa qala sai Sayyidina Umar yanzu zai ba su amsa yace a wata riwaya cewa yayi wallahi matan nan dan wasu ma a gurin suka ce ta bata mana lokaci wajen awa biyu tana ta maka magana tana ta maka fada kuma bakakken maganganu sai na Umar yace wallahi matan nan da kwana za ta yi inda kwana za ta yi tana bin magana wallahi bazan motsa ba zan kashe kunne ina saurare ta kuma duk magana mai zafi da bakar magana ta fada wallahi zan karba na yi mata godiya kun san dalili sai yace ita ce fa Khawla bintu Tha'laba wanda Allah ya saurari maganarta ni ne bazan saurari maganarta ba yake cewa wama yamna'uni an asmi'a an astami'a ilaiha wa hiya allati istama Allahu laha ita ce wanda Allah ya saurare ta ni kuma ki sauraranta sai na Umar yace ita ce fa Allah ya saukar da kar sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha ita ce fa Allah ya saurare ta har ya saukar da aya ni in ki sauraranta wannan ke nuna mana girman girmama masu Qur'ani duk wanda Allah ya bashi Qur'ani wallahi ka tsaya ka girmama shi malami ka tsaya ka girmama shi idan kana so ka yi mutuwar kasko to ka shiga layin zubar da mutuncin malamai da zagin malamai akwai wani mutumi a nan kasar shi aikin sa shine cin mutuncin mutane aikin sa shine ya kira wancan ya bankado wani abu ya tono asirin wancan ya ci mutuncin wancan ya ci mutuncin wannan kun san shi ai a nan kasar yana zama a kasar waje dan Najeriya ne ya dauko profile na gwamna kaza yace gwamna kaza an yi kaza ya je gari kaza ya dau hotuna yace gwamnan baya aiki makarantun ma ba a yi ba ba a yi kaza ba yana cin mutuncin kowa amma ranan da ya taba shugaban kungiya ta jama'atu zalitul bid'a wa iqamatus sunna ya taba Sheikh Abdullah Balalo ya cin mutuncin sa tun daga ranan mutumin nan yanzu ba shi da mutunci an daina jin sa an daina jin labarin sa saboda ya taba mutane masu mutunci wallahi in kana so ka zauna lafiya kar ka taba malami mai mutunci ba ruwan sa da kai damuwan sa da kai shine yace abu kaza ba kyau ka bari abu kaza kaza ka bari wallahi in kana so ka zauna lafiya yanzu akwai wata mata ta taba wani malami mai mutunci mai daraja ta faɗi sifofi munana akan sa na tsoratawa matan nan da naji wannan abun da ta yi tana da makamantan irin wayannan maganganu din amma da naji ta irin wannan maganganun har sun dawo kan masana Allah masana Qur'ani tun daga naji ta yi a zuciyata nace ina tsorata mata rayuwarta ka taba gurin da baya tabuwa luhumul ulama masmuma naman malamai guba ne da shi wallahi daga cinaman malami wallahi gara ka shafi yafiya saboda tun daga duniya Allah zai daddaga kai kwace maka albarka malami bai ci maka ba bai sha maka ba yana harkansa ma da wata kilka ke ga ya shigo harkar ka wallahi ba dan ya samu irin abin da kake samu bane dan akwai abin da ka kasa shi yana so ya zo ya cike wannan gap din dan yayi wa al'ummarsa gudunmuwa ya bada abin nan gudunmuwa cin mutunci ba shi da amfani marar mutunci ma ka bi shi a hankali karka shiga kimarsa balle mai mutunci ka taɓa mutuncinsa to sayyidina Umar yake cewa kai kun gane wace ce kuwa in ku yara ne saboda wata kilfa da wansa kananan yara ne ba su san matar kuma ta tsufa Khawla bintu Tha'laba qad sami Allahu qawla tujadiluka fi zawjiha a zamanin sayyidina Umar yana gaya musu kun gane wace ce kuwa ita ce fa wance kad sami Allah ya sauka dan ita Allah ya saurare ta ni bazan saurare ta ba sayyidina Umar duk magana masu zafi ta fada bace bai ce komai ba sai ya ce Allah ya miki albarka wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi to akwai hukunce kuma ina so mu dan gaba su ina so mu gama su ina ga sai gobe zamu karasa hukunce kujin dan lokaci yayi tambayar da zan yi yanzu ba miji ne yace ke kamar uwata ba aka faɗi hukuncin nan to idan mata kuma ta ce kai kamar ubana ne fa ita ma akwai azumi 60 akwai miskine 60 akwai yanta baiwa shin nata ma yayi ko bai yi ba shine karatun za mu shiga gobe su ne matsalolin za mu tattauna gobe yanzu mun faɗi namiji in ya faɗa wa mata shin mata in ta faɗa wa miji fa kun san mata suna faɗa irin ta tsane shi kaiwa makura ai wallahi kai da ni kam kai ka ce ubana ne yadda Allah ya haramta ubana a kaina to kai ma ko kamar haka kenan take nufi shin ita ma in ta fada hukuncin yana kanta ko baya hukuncin ta insha ko baya kanta insha Allah shine tattauna mu na gobe anan gurin zamu dakata subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daga wannan masallaci na al-afat a cikin garin Gombe muna fatan Allah ubangiji ya mana tawfiki Allah ya mana jagoranci